الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدر الدين والاقتدار بالعزيز. رضوان الله تعالى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مولاي وسيدي الشيخ أحمد السجاني وعلى خليفته سعادة الأنام وشيخ الإسلام مولانا الشيخ إبراهيم إياس وعلى سائر خلفائه أجمعين إخوة الإيمان، نحييكم جميعا تحية الإسلام، تحية وصفح الدار في كتابه العزيز بالبركة والطيبة. يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفرقوا إلى نيكا أجلس واتم يصمم هو جيك الشيء وزير المعشر إبراهيم إياس وإن شيء بفن باقم أولي الوجه وإن كما جاء سبزر سلوكي روا إن أجلس واتم صورا نتجمعي جاء محجة مرآني da ɗalibai ƴan uwana da sauran waɗanda suka halarta maza da mata yara da manya, assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan yammaci na ranar 15 ga watan Disamba hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta 1440 cikin wannan wata wata rabi'u tsari ko rabi'u al-akhir, Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu kamar yadda muka saba kamar bara a farfajiyar makarantar Madinatu al-Ahzab, makaranta wacce kowa ya riga ya san gudunmuwar da take bayarwa kuma ta bayar a baya sama da shekaru 50, makarantar da take shi imanin da yawa daga cikin matasa ta ba su hajjan Qur'ani karkashin jagorancin masoyin manzon Allah Salihu Aliyu Maluli da sauran malaman wannan makaranta su malam Salihu. Gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya musu fakiriya da alkhairi. Batun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka iya sanin darajar su ne ta hanyar sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda shi abu ana sanin sa ta hanyar sanin abin da yake da alaka da shi ne. Domin haka ne za ka ga duk wani abu idan aka ce abin yana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai abin a yi ya zamo yana da daraja. Saboda haka ne inda a yau za a ɗaga takalmi a ce wannan takalmin na manzon Allah ne, ko kowa hankalinsu zai dawo kan wannan takalmi. Inda za a ɗauko wata sanda a ce wannan sandan ai sandar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, kowa hankalinsa zai zo nan. To domin haka ne idan ka san darajar wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ne albarzakhiyyatul uzma wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaɗaita shi cikin hadisi gaba ɗaya, to a nan ne za ka san kuma su wane ne waɗanda suka gani shi da idanunsu, su wane ne suka kasance tare da shi, su wane ne suka yi jihadi tare da shi, su wane ne suka haɗa auratayya tare da shi, suwane ne makwabtansa, suwane ne waɗanda suka zauna a gari ɗaya, suwane ne waɗanda suka yi hijira tare, kuwa ne ne ya zauna ya karantar da su kuwa ne ne ya musu wa'azi a nan hankalinka zai ba da cewa duk wanda ya samu shiga ɗayan wayannan jere za ka ga cewa lalle ya kai abin a nuna shi to saboda haka Maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu cikin jawahirul ma'ani Aliyu Harazimi ya tambaye shi saboda yana maimaitewa Sheikh Aliyu Harazimi kalma ta waliyai walitaka waliyai walitaka sai Sheikh Aliyu Harazimi yake cewa waliyi waliyi da kake ta ambaton nan yaya suke ne da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Maulana Sheikh Ahmad Tijani yake cewa ka daina wannan magana a duk lokacin da nake magana akan walitaka su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da suna suna da darajar da sauci a ce musu waliyai shin sahabin manzo idan aka ce miki waliyi kai dumoshin nasu ne ka mayar da shi baya ne saboda haka yake cewa babu wani waliyi face tsakaninsa da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce kamar tsakanin tafiyar tsuntsu ne da ake ce makaba da kuma tafiyar ko jajajin bi na tsuruwa yadda ka san da cewa tsuruwa jidda duk irin gudunta ba za ta iya tarar da tsuntsu tafiya ba musamman ma tsuntsu da ake ce ma alkafa tsuntsun da ya fi tashi ya fi gudu ya fi tafiya to saboda haka ya ce ayyukan mu waliyai ko ayyukan waliyai da kuma ayyukan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar a ce tafiyar wannan tsuntsu ne kafa da kuma tafiyar tsuruwa haka Maulana Sheikh Ahmad Tijani ya kwatantawa a Sheikh Aliyu Al-Harazimi a tsakanin walitaka da suhuba ko tsakanin waliyai da kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin haka ne babu wani waliyi iyaka matsayin da zai iya kaiwa shi ne ya kai kukuri duk walitakarka da tsairinka da sulukinka da ubudiyyarka in ka je matsayin kukuri ka tsaya wasu ne suke cewa akwai waliyai waɗanda suke zarce kutubaniya su wuce siddiqiyya wanda su gansu duk ana samun su cikin kukuri ne to saboda haka Sheikh Abu Yazid al-Bustami radiyallahu ta'ala anhu yayi suruki ya shiga khalawati yayi ta khalwa har ya kai matsayi da ake ce ma kutubaniya wanda duk wani waliyi hangensa ya kai wannan matsayi da ya kai wannan matsayi na kutubaniya to shi ne da ke su masu sairu masu tarafi ba sa iya gajiya sai ya ce to shi ya san da cewa makami na nubuwa na annabta ba a iya tararwa to amma kuma yaya makami na siddiqiyya to sai duba makami na siddiqiyyan nan bambancin wannan makami da kuma makami na annabta shi ne kawai annabta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa ne walakinna allaha yastadi min rusulihi man yasha ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فسبوده هكا يجمع سير ساعة خلوات تجباتها أكن لمن مصير في الجيحية والذي لا شيء سوى في أنونا نشي مصيرنا أن نفسه شيء ذاك نونا نشي حس كم مصير أن نفسه وانده بيوش أول الدورة با في نركي يزمن توباب الشيكبالها فسبوده هكا لإياكا matsayin da waliyi yake iya isa ya kai kutubaniya in ya sa himma kuma ya kai siddiqiyya to su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a sifanta su ko a rada musu wani suna cikin sunaye na daraja ko makamai ko manazilai fiye da sunansu wanda aka san su da shi shi ne suhuba su sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai da zaka gane wannan shine kowa da tunaninsa shine a ce yau gabanin ya rabu da duniya ya zama da Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki ko da su ɗaya ne gani cewa idan ya zama da Allah a mafarki ko da su ɗaya ne to ba zai shiga wuta ba shi dan aljanna ne to ka kwatanta wannan kuma da kuma wanda shi ba a mafarki ba kororo yadda kake gani da nake ganin ka shi haka ya gama da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba so sai ba to tayaya wannan zaka zo ka talar da shi ko a ibada ko a sayu da abin da yake kama da wannan to domin haka ne su sahabban manzo Allah Allah subhanahu wataala yake ambatan su tare da shi manzon Allah a cikin alqur'ani mai girma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل شيوا ديما زعما الله صلى الله عليه وسلم سو مجباتا النباوة من ذني سكين يتدفنسو سن سانيشي أبوكوشي دسولنسا سكين التوراة والإنجيل حتى أن الله سبحانه وتعالى يبين صحبا من زعما الله صلى الله عليه وسلم yadda aka samu manzo Allah a rubuce gabani ya bayyana a cikin at-taura da injila haka kuma suka kasance cikin at-taura da injila domin haka Allah subhanahu wataala yake cewa zalika masaluhu fit-taurati wa masaluhu fil-injili kadhalika akhraja shab'ahu kamar yadda yake allazi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wa injili hada ne su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya bambance shari'ar su da shari'ar sauran mutane wadanda ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bambance shari'ar manzo Allah da shari'ar sauran mutane wannan zai nuna maka babu yadda za a yi wani bawa da sai ni ka kotu lokin sa ga tarar da darajojin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali wannan shine Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladina kafaru ya idza laqitum fi'atan fakhudhu har Allah subhanahu wataala yake cewa ومن يولي يوم إذن جمره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الله سبحانه وتعالى يقول سوى إذا أنا إلهي إذا أتى هؤلاء كافرين أتايا كرأهم دول مسلم جاء يقول جابكو من سا سيني فقد باء بغضب من الله جاوبوا يا جويا لبشن الله فلنقوم مأواه جهنم مقوما كمسان جهنم عليه وانا شيء يقول شيء هو المسلمين دبا صحابين من ذا الله بني يجيبون ياكي يقول وانا شيء يقول شيء ذا شيء ذا قدوة أقول ياكي إذا شرطة وقدوم بيشكبا أكي سيني أشكين من يمين ينكبالي هوي أما في صحابة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ذا حكا يسام وصولك الشنس أغض وشؤوس آيات الأول Allah subhanahu wa ta'ala ji bada labarin su yake cewa wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu istahsunahu bi idni hatta idza khashitum wa tanaza'tum fil amri wa ataytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafahum 'ankum liyabtaliyakum wa laqad afa 'ankum a san gaba yake cewa wa laqad afa Allahu 'ankum abin da idan wani ya aikata zai zama dan jahannama dan wuta ko suka aikata Allah subhanahu wataala yake walqad afa'ankum Allah subhanahu wataala yake walqad afallahu anhu wannan zai nuna maka su shari'ar su daban shari'ar sauran musulmai kuma wanda ba sahabbai bane wannan ma daban haka nan wani sahabi yazo yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أصبت حجا يا رسول الله نعيك توني أيكي وانجا أكوين حجي أكينا في منذ صلى الله عليه وسلم سيكوين جبسك سيجيون نشي تمام بيجبا يلا بلدي sai ya koma gefin da ba jama'a da yawa ya kara maimaitawa yace afaqtu haddan ya rasulullah sai manzo ya nuna kaman bai ji ba sai san gefe yaje ya zauna yana jira idan mutane suka wace suka rabu ne zo ya yi ikrari cewa ya aikata wani abin haji a zuwaye shi da haji haji nan ko na kisa ne mutum ya kace ko ko nan zina ne yayi zina ko kuma na kazafi ne yayi kazafi irin wannan shi ake cewa haji shi kenan sai aka tada iqama aka shiga aka yi sallah da ya fito sai yayi sauri sauri gabanin jama'a su taro shi ya zo gaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce asabtu haddan ya rasulullah sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa hal sallaita ma'ana sallan da muka yi yanzun nan kai sallah tare da mu ne kada na'am sai yace sai izhab wa kad ghafara Allahu laka dhanbaka yace tafiyar ka kai tafiyar ka Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa zunubanka abin da idan kai ne kai za a yi maka haji to shi sahabin manzo a albarkar sallansa tare da manzo sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya gafarta masa wannan hukuncin nan da aka sani azzaliyatu wazzani fadri hu kullu wa'id minhu man ata darda huwa alladhina yarmuna al-munafiqin thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fadri hu 80 janda inna wa inna an-nafs bin-nafs Allah subhanahu wataala ya dauke miki dan ya dauke miki saboda yayi sallah lokaci guda tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya tsawon shekarun da yayi yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekaru in har sallah ta lokaci guda zai sa a dauke miki haji karara ga ayoyin Qur'ani sun tabbatar da wannan haji an dauke miki wannan yana daya daga cikin abin da zai nuna maka cewa su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bambance shari'ar su da sauran waɗanda ba sahabban manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka bambance shari'ar manzo Allah da sauran mutane haka Allah subhanahu wataala ya ce musu yake cewa wa yakifum Allah tukutikum fil yatama fayukihu ma taba lakum min al-nisa'i masna wa thulatha wa ruba' cewa ba a yadda kai ka auri matan da suka wuce hurbu ba sannan sanin kowa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata 15 kuma ya rasu ya bar mata 9 wannan zai nuna maka cewa shi shari'ar manzo Allah daban sannan shari'ar kuma sauran al'umman ta kuma daban da darajar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka samu wannan daraja sannan kuma su sahabbai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ba su wani matsayi irin matsayin da yake bawa annabawa wannan matsayin kuwa shine Allah subhanahu wataala yana magana akan annabi Isa alaihi salatu wassalam innama al-masih Isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam fi ruhum minhu wa hakan Allah subhanahu wataala yake magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhum minhu annabi Isa alaihi salatu wassalam sannan kuma wa ayyadahum bi ruhum minhu sannan hakan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta musu gaba ɗaya da abin da za su yi su aikata domin haka ne Allah subhanahu wataala karshen suratul fatih bayan ya yi bayani cikakke akan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallazina ma'ahu dinnan ba kowa ake yi ba face sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wataala shi ko hindu yace abijaru ala kufai su masu tsanani ne akan kafirai mana ba sa son sauki tsakanin su da kafirai ruhama bainahum sannan masu tausayi ne a junan su tarahum ruka'an sujjadan ko yaushe zaka same su a halin sujjada ko ka same su a halin ruku'i ma'ana ba za ka zo ka samu sahabi manzon sallallahu alaihi wasallam kawai yana zaune ko yana jira ko yana hutawa ba ko yaushe zaka same shi ne a cikin ibada tararu ruku'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sannan su da abin da suke aikatawa suna neman fadlan Allah ne suna neman kuma yardan Allah subhanahu wata'ala ne ma'ana shi sahabi ba zai yi wani abu kawai kacin kansa ko kuma san ransa ba duk abin da zai yi shi da neman yardan Allah ne zai yi shi ne dan Allah ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa fi ma hu fi wujuhihi min athari sujud alamar su shi ne za ka samu gurbin sujjada a fuskokinsu da zarar ka hangi fuskokinsu za ka ga gurbin sujjada haske a cikin goshinsu shi ne fi ma hu fi wujuhihi min athari suduri allah yake zalika masaluhum fi tawrati waɗannan sifofin da aka ambata tun daga ajizahu alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan waɗannan sifofin nan guda shida sifofin su ne wanda Allah ya rubuta ya saukar a cikin lisanin at-taura na annabi Musa alaihi salatu wassalam shi Allah ya ce wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja shab'ahu sifar ku kuma yadda aka rubuta a cikin injil ka zar'in akhraja shab'ahu kaman shuka ne da aka yi wanda shukan safitar da tsuro na farko aka ce shafa ana cewa shafa bi sukuni ta ana cewa shafa bi fatihi ta'i shine farkon ganye wanda ya fito a shuka shi ne akhraja shaf'ahu fa azarahu farkon ganye a lokacin da ya fito manomi idan ya ga dama zai take da kafarsa ya murkushe shi ya gama aiki kenan gaba daya amma Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu wanda yake da laushi yake da launi za a iya take shi za a iya murkushe shi a lokacin fa azarahu Allah ya girmar da shi ya karfafa shi fasagala da ya zamanto mai kauri ya zamanto mai karfi yadda idan ka shuka bishiya farkon lokacin da bishiyar ta fito za ka ga yana da rauni za ka iya takewa za ka iya gamawa da shi amma yau da gobe in ya girma ko abin nan bishiyar tsamiya ko kuka ba za ka iya murkushewa a kafarka ba ba za ka iya turewa da hannunka ba haka farkon sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a Makka suna nan cikin rauni da farkon kasancewarsu a Madina sai Allah subhanahu wataala ya karfafa su sai ga sunan sun zama sarakunan duniya sai ga sunan sun rusa a daula ta Rum sun rusa daula ta Farisa sun mulki duniya gaba ɗaya cikin lokaci ƙanƙani sai sa Allah subhanahu wataala da ya ce fastaghlaza fastawa ala suqihi sai ya ce yu'jibu dhurra' yana ba wa manoma mamaki wannan abu cewa gashi abu ne kankani a lokacin in naga dama zan iya take shi in gama da shi gashi ya zama tokato ba zan iya sarewa ba ba zan iya turawa ba shine yi wujudu zuwa sai Allah yake ya gida bihi mul kufar saboda Allah subhanahu wataala ya kawo sifofin sahabban manzon Allah cikin at-taura sifofin sahabban manzon Allah cikin injila saboda ya ba wa kafirai haushi a nan ne Imam Malik yayi istinbati cewa duk wanda kaga yana jin haushin wani sahabi cikin sahabban manzon Allah to ka san da cewa wannan kafiri ne saboda haka ne Allah bai ce yaghiza bihi munnas ba yace yaghiza bihi mul kufar sai nuna cewa me fushi da aikin su ko me kin su to yana da sifa irin sifofin kafirai shi ne Allah subhanahu wataala laifi ne mahallin shahidi jidda ma'ayar gaba daya mahallin shahidi Allah subhanahu wataala yake cewa wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima dake farkon ayar Allah ya ce wallazina ma'ahu wannan akwai ijmali a shi saboda haka ke wallazina ma'ahu asalin ma'anar ma'adin zai nuna cewa yana daukan duk wanda suke rayuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi kuma akwai munafikai wanda suke rayuwa tare da shi akwai kafirai masu rayuwa da shi suke rayuwa tare a Madina akwai Yahudawa saboda ya ciccire wayannan gaba daya ya cire kafirai musulman Madina ya cire Yahudawa da kabilun su ya cire munafikai gaba daya shi yake wa'adallahu alladhina amanu minhum fa wannan din dan bayanin yashi kana bayanin wallazina ma'hudin cikin dukkan ana nufin sahabban manzo Allah ne su ne ma makiratan wa ajran azima Allah ya musu alƙawarin zai gafarta musu ya musu alƙawarin kuma zai ba su lada mai girma ma'ana gidan aljanna duk abin da kaji an ce alƙawari abu ne wanda za a yi shi a nan gaba za a yi shi wannan zai nuna maka wa'adin Allah ne cewa idan sahabi ya aikata laifi to Allah zai gafarta mishi wa'adin Allah ne alƙawarin Allah ne cewa dukkan sahabban manzon Allah babu mutum guda daya wanda zai shiga cikin sa alƙawarin Allah ne abinda zai tabbatar da wannan shine Allah ya fito da wannan karara a wasu ayoyi a gurin da Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina amanu وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم سوى ولن تسكي إيمان تسكي هجرة تسكي جهاد أولئك أعظم درجة سوني ولن تسكي ذكر هذه الدرجة باب المخلوق wanda zai zo a bayan sahabban manzon Allah komi imaninsa komi ibadarsa komi yayi wa addini musulunci ya kai darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya kudai ka azam daraja din haka nan Allah subhanahu wataala yake yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangiji su zai musu bishara da wata rahama ta musamman anan nukta ce muhimma ma'ana idan Allah ya ce zai yi wa sahabban manzon Allah rahama ba irin rahamar da zai wa sauran musulmai ko sauran mu'minai ya ku bayi bane rahama ta musamman ne yake wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yake yubashshiruhum rabbuhum sai yake bi rahmatin minhu wata rahama ta musamman ne rahamar da ta dace da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan Allah yake musu bishara sai yake waridwani haka nan Allah yana musu bisharan cewa za su samu yaddarsa a duniya da lahira wajannati haka nan Allah yana musu bisharan cewa za a ba su gidan aljanna abubuwan nan guda uku rahama ta musamman daga Allah Allah yana musu bishara sannan kuma yardan Allah Allah yana musu bishara zai yarda da su haka ne gidan aljanna Allah yana musu bishara waɗannan abubuwa guda uku Allah yana musu bishara kuma wannan bishara sai ya kawo da siga ta mubarak ma'ana bai ce wa basharahum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat ba yubashshiruhum domin ya nuna cewa tsawon rayuwar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam gaba daya wannan bishara tana binsu a baya kuma wannan bishara ba bishara bace aka yi musu a lokacin manzo yana raye bishara ce tana aiki lokacin yana raye bishara ce tana aiki kuma tsawon rayuwar su sahabban gaba daya wannan shine dalilin da yasa aka kawo asira ta mubarak sanin kowa ne duk wanda ya karanta ilmul ma'ani ya san da cewa sirra ta mubarak تفيد الاستمرار وتفيد التجدد كما عند علماء علم المعاني في فلا داربوا سنا amfani da asiga ta mubarak domin abin da zai ci gaba ne ba abin da zai tsaya lokaci guda ba shi sai ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannat sannan abin da zai fito da wannan kalara shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da ya sauye ku man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna Allah yace ku sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yayi jihadi ya kyautar da dukiyarsa ya taimaki musulunci kafin a yi fatuwar Makka. Da wanda ya yi hakan bayan fatuwar Makka ba za su zama daidai ba. Ma'anar wannan kuwa shi ne waɗanda suka yi jihadi kafin a yi fatuwar Makka suka kashe dukiyarsu sun fi waɗanda suka yi hakan bayan an yi fatuwar Makka. Amma ne Allah ya ce wa kullal wa'adallahu husna, amma duka nau'o'in guda biyu to Allah subhanahu wataala ya musu wa'adi da alƙawarin gidan aljanna. Wannan zai nuna maka sahabi in ma yayi aiki zakati ai fatu Makka ne, wa in ma yayi bayan fatu Makka ne. Babu wani sahabi faci yana ɗayan biyun nan, sahabai kashi biyu ne kawai. Akwai wanda suka yi ayyukan su suka rasu kafin fatu Makka, akwai kuma waɗanda suka musulunta a fatu Makka suka yi ayyukan su ma bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duka kashi guda biyun Allah ya ce wa kullal wa'adallahu husna. Ibn Amir al-Shami ya karanta fi Ar-Rafi wa kullun wa'adallahu husna, ay wa kullun wa'adallahu husna ay hadha fi a'in li ashki. Wannan zai nuna maka babu wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai shiga wuta. Duk sabon manzon Allah yan aljanna ne da nassin wannan aya, aya mai girma da waɗanda suka yaƙi juna da kuma waɗanda ba su yaƙi juna ba cikin aljanna ne. Domin menene Allah subhanahu wa ta'ala dama ya bada labarin cewa ga abin da zai zo ya wakana, wa in ta'ibatani min almu'minina iftataru fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in khalat fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsimu inna allaha yuhibbul muqsitin. Allah ya bada labarin cewa idan aka samu ɓangare guda biyu na mumunai suna yaƙan juna, Allah ya ce ku sasanta tsakaninsu. A nan abin da ya sa ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina, domin kar a zaci cewa idan mumunai suka yaƙi juna wannan yaƙan junan zai fidda su a musulunci ya maida su su ba musulmai bane, wannan yaƙan junan zai raba su da imaninsu. Saboda haka Allah ya ce minal mu'minina tukunan ya ce istatalu. To saboda haka ne wannan aya mu'jiza ce cikin mu'jizojin Qur'ani mai girma. Sannan ayar tana ishara cewa bayan manzo sallama ya rasu za a samu rashin fahimtar juna a tsakanin sahabbai har su zo su yaƙi juna. Sai Allah ya mana bayanin cewa to idan hakan fa ya kasance, to ya dan junan ku ba zai raba su da imani su ba, ba zai rage musu darajar su ba, ba zai raba su da musulunci ba, illa iyaka abubuwa guda biyu ne: a duba marar gaskiya sai a yaƙe shi domin ya dawo kan gaskiya, sannan kuma a zo a sasanta tsakaninsu. To domin haka ne lokacin da aka zo yaƙin su sai tsakanin sayyidina Ali da Muawiya radiyallahu ta'ala anhuma, to shi ne dukkan sahabbai suka zo suka haɗu a kan cewa to wasu suna tare da sayyidina Ali, wasu kuma suna tare da Muawiya. To da suka yi wannan yaƙi a tsakaninsu, to sai ƙarshe sai sayyidina Hasan radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya surrata tsakaninsu, domin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna bi hadha sayyidun la'alla Allah yuslihu bihi bayna ta'ifatayn al'azimatayn min al-muslimin. Yana sayyidina Hasan yake cewa wannan dan nan nawa babban mutum ne, shugaba ne, zai zo ya sasanta tsakanin ɓangarori guda biyu manya-manya na musulmai. A aikace hakan ya zo ya kasance bayan rasuwar sayyidina Ali, sayyidina Hasan radiyallahu ta'ala anhu ya ɗauki dakarun da sayyidina Muawiya ba zai iya yaƙa ba. Daidai bakin garin Sham sai ya aikawa sayyidina Muawiya cewa ka turo a ga dakarun da nake tafe da su, ka ga za ka iya yaƙar mu ko ba za ka iya yaƙar mu ba. Da ya turo sai sayyidina Muawiya ya ce ba ni da sojoji ba yaƙa waɗanda zai iya yaƙan waɗanda ka tafi tare da su dinnan. To sai sayyidina Hasan ya ce to dama na yi haka ne domin kasan da cewa in ne ne ni suruhu tawa tsakani na da kai karka daukar tsorata ne kazo ka ga yawan sojojin mu kasan abun ba tsoro bane manzo sallallahu alaihi wasallam ya nin bishara cewa ni ne zan kace wuta in dauke wannan cikina din gaba daya to saboda haka yayi tanaduli ya sauka ya bar wa sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu sulta sayyidina Muawiya ya zama to khalifa sayyidina Hassan ya koma gida ya zama sa to saboda haka sai a wannan zamanin aka dawo ana fito da wasu kananan maganganu akan cewa shi Muawiya kafiri ne ko Muawiya azzalimi ne ya kafirta ya zama azzalimi saboda ya yaki sayyidina Ali to abin tambaya a nan wanda da shi zamu rike wannan zaman shi ne shin akwai wanda ya san cikakken abin da ya wakana tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali kamar ɗansa sayyidina Hassan wanda shi a gabansa aka yi komai babu wani yaƙi sunan nan yakuna wanda sayyidina Ali ya yi face da ɗansa sayyidina Hassan a gabansa aka yi komai amma bin Yasir kan shi an kashe shi a gaban sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu ne to jidda hakan kuma shi sayyidina Hassan din yazo ya nemi sulhu da sayyidina Muawiya ya janye ya bar mishi sulha a shar'ance bai halitta wanda ka tabbatar da shi kafiri ne ko munafiki ne ko azzalimi ne ka janye jagorancin al'ummar musulmai ka bar masa wannan abu musulunci bai halitta ba kasancewar sayyidina Hassan ya yarda ya janye mishi dalili ne cewa sayyidina Muawiya mumini ne sahabin manzo ne sayyidina Muawiya kuma ba azzalimi ko munafiki ko kafiri kamar yadda ake yayatawa ba sannan duk mutumin da yake kusawa cikin cikinsu irin wannan to ya san da sulhun da shi sayyidina Hassan ya yi tare da sayyidina Muawiya gabanin ya ce komai saboda in kun sayyidina Ali ne ya sa zaka aibanta sayyidina Muawiya ko Amr bin As ko sauran sahabbai da suke tare baka kai dan shi sayyidina Hassan ko yayyar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ba kin sanin kafin ne kitin kinun ne kai iya ka kore ka karanta ka sani to baka kai sayyidina Hassan sani abin da ya wakana ba saboda a cikin abin yake da shi aka yi komai da komai sannan kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam wanda da harshen sa yake amma bin takfuru fi'atul baghiya shi ne din kuma yake inna innabi hadha sayyid la'alla allah yuslihu bihi bayna ta'ifatayn aw tariwaya bayna al-fi'atayn al-azimatayn min al-muslimin saboda hadisi din zaka fassara zaka dauki hadisai ne wadanda suke magana akan mawdu'i daya a guda sai kai magana akai to da zarar ka bar wani hadisi ne wannan mawdu'i to shi kenan sai ka samu kuskure a fatawarka ko ka samu kuskure akan bayanin da kake so kai wannan abu ne wanda yake sananne to domin haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama darajar su kasancewar su su sun ga manzon Allah da idanun su sun yi jihadi tare da shi sun yi auratayya tare da shi wannan kadai kadai ya wadatar saboda haka ne al-Imam al-Qadi Ayyab ya ware babi na musamman a cikin ashkafa yayi bayani cikakke kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karshe muna godiya da duk wanda suka halarci wannan waje sannan ko da abu guje ne muna so mu isar da wasu sakonni muhimmai wanda ya kamata a isar cikin jama'a irin wannan abu na farko shine ina jan hankalin masu da'awa da masu wa'azi cewa idan aka zo taro irin wannan kada a mance da wasu mawdu'ai wasu abubuwa daban waɗanda suka shafi addinin musulunci abinda nake nufi da wannan idan aka mana bayanin manzon Allah muka sha muka san wane ne shi to mu san da kuma akwai ban bayani addini da yazo da shi akwai bayani addini da yazo da shi cikin addinin da yazo da shi akwai abubuwan da suka shafi bangaren musulunci al-islam akwai abubuwan da suka shafi bangaren imani akwai abubuwan da suka shafi bangaren insani bangaren tasawuf wanda a kowanne a samu wasu malamai waɗanda za su yi bayani a kai misali a nan ba za a rasa wanda bai haddace kunuti ba ma watakila ba za a rasa wanda bai iya sallar sa daidai ba
wataƙila ba za a rasa wani wanda in ka ce ya zauna ya fayyace maka matsalolin tahara alwala tsarki da waye ba zai iya warwarewa ba to akwai bukatar lalle irin waɗannan matsaloli da suka shafi fiqhu suka shafi tauhidi suka shafi tasawuf kansa wanda muke yin imani zuwa gare shi akwai da bukatar lalle a irin wannan gumo a samu su malamai su bayani akai sannan abu na biyu da shine kasancewar mu mu'minci jami'a muna nan da yawa amma maganar gaskiya shine ba mu da tsari menene rashin tsarin mu shine a yanzu inda zaka tambayi kuman sali akan irin wahalwalu da suka ja gabanin su shirya wannan gagarumin taro zaka ji abu kala kala zaka ga ma ka abu kala kala wannan kuma duka rashin tsari menene rashin tsari shine yanzu misali inda za a ware a iyaye yara mutane ɗari katal a makarantar da ake da yara ɗaruruka a ware iyaye yara ɗari kawai kowa ya ba da naira dubu goma goma ana da naira miliyan ɗari ina ganin naira miliyan ɗari na in an kashe a gumbukin nan su malam sale madinatul aba waye duk ba za a sa wahala ba za a yi komai da komai cikin dare a gama amma babu wannan tsari kai to domin haka ne zaka ga mu ji jami'a muna da yawa tun kirayen baban gida ake cewa mun kai miliyan 60 a Najeriya to miliyan 60 din nan inda za mu ajiye kwandala kwandala kullum muna da kullum naira miliyan 60 to idan muka tara naira miliyan 60 ko wata kwana 30 nawa ne a wannan kudin ne ba za mu iya yi ba za mu iya gina jami'a dukkan jiha da kwalajen za mu iya gina zawiyoyinmu da komai da komai kuma kowa kawai kwandala ɗaɗɗe ne a wata kawai naira 30 za ka bayar amma ina wannan tsarin babu rashin wannan tsarin ya sa yanzu maganar nan da muke takamammen tata na channel satellite takamamme wanda muke namu ne takamamme babu wannan tashar alminhaj din nan makarka tambaya karka binciki irin matsaloli da ake fama da shi a yanzu maganar nan da ake haka nan zaka ga cewa irin tarurrukan da muke yi a ƙasar nan muna kashe maƙudan kuɗi waɗannan tarurruka kuma ba sa fito da wata natija na addu'a gani misali wannan shi ne taron da muke yi shekara misali bara an yi a Abuja an yi a Kaduna nan to misali kawai waɗanda suka je mun wannan taron ana kimanta da mutane miliyan 5 to mutum miliyan 5 ɗin nan a ce kowa ya ba da kuɗin motarsa na zuwa da dawowa kawai kuɗin motarsa kawai na zuwa da dawowa wannan kuɗin a tara a yi wani abu an ko kuma kuɗin da aka kashe wajen miliyan 100 a gun wannan taron to a zo a yi wani abu a kai to duk irin waɗannan tsari na tattalin arziki mai kyau wanda za mu gina zawiyoyi za mu gina makarantu za mu dinga fito da majalbu za mu buga jaridu za mu yi tashoshin satellite za mu yi gidan rediyo ya fi cikin kowace jiha duk za mu yi abubuwa da yawa irin wannan da gina zawiyoyi da abubuwa da yawa wanda za mu yi da kuɗi za ka ga cewa ba mu da wani tsari takamamme wanda muke tafiya a kai sannan daga cikin muhimman abubuwan da inda lokaci za mu yi bayani a kai shi ne batun haɗin kai da yawa daga cikin garuruwa in ka je za ka same mu da ƙananan maganganu rashin haɗin kai tsakanin zawiyoyi muridai su ɗauki wani magana a nan su kai can a daga can su ɗauka kai can an faffa da tsakanin da yawa daga cikin malamai masu da'awa tsakanin kalifofin zawiya tsakanin mukaddamai za ka ga an yi rikice-rikice da yawa mu da ke muna yawo muna zuwa garuruwa da yawa muna ganin wannan wanda wannan babban hatsari ne musamman ga wanda yake intimai zuwa tsare ka ta tijaniya domin maulana ce a mai tijani cikin ganawa da suka yi da manzon Allah yake ce masa kulli ashabika la yuduni ka gaya wa mabiyanka kada su cutar da ni sai maulana ce a mai tijani ya ce yaya mabiyana kuma za su cutar da kai ya manzon Allah shi ne sai ya ce a in suka cutar da junansu ai sun cutar da ni ma'anar yadda manzo Allah yake kaunar ƴan tijaniya to ya kai ga idan ɗan tijaniya ba shi jane ya cutar da wani ba shi jane to ba ya cutar da wannan ba ne manzo Allah ya cutar to kai kai zaka yadda kullum karayu cikin cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binabayyin fatabayyanu aw taqra fa tasaffatu to lalle ne kai kawo da muridai ke yi tsakanin zawiyoyi to mukaddamai kuma yadda hankali mukaddamai kuma yadda hankali haduwa wuri guda din abu ne a sarfi a addinin musulunci wanda idan ba shi ba abin da zaki mahuri sannan sanin kowa ne babu wata zawiya da ita kadai za ta iya rayuwa a ci tana da komai babu wannan zawiya to sai an hadu abinda babu a nan akwai a can abinda babu a can akwai a nan in an hadu ne za a yi takamuli a zo a cin mahuri sannan da yawa daga cikin mutanen mu muna yawan ambatan kalmar muridi muridin na ba mu san menene ma'anar muridin ba wanda asalin ma'anar muridin in aka gaya maka za ka tabbatar da cewa da Allah ke yi kama ko mushidin kama ba muridi ba ne balle kai saboda Abul Qasim al-Qushayri cikin Ar-Risalat al-Qushayriyya yana cewa idan aka ce al-murid abun malaman sufaye aka fi lugha ne ma'anar aka fi lugha shine idan a lugha aka ce murid ismul fa'il ne na arada yuridu iradatul murid sannan murad ya zama to ismul maf'ul shine abin da kai mutumin da yake so yayi abin da yake so misali zaka ce uridu an azhaba ina so in tafi kasuwa abin da kake so kai shi kuma gun sufaye idan aka ce al-muridu abin da yake nufi mutumin da ba shi da ra'ayi ba abin da yake so yayi sai abin da shehin sa yake so shi kuma shehin nashi murad ne ma'ana murad shi ne shi shehin nashi murad ne ba ma wani abin da yake sha'awa face abin da Allah da manzansa suke so yake sha'awa to daga bisani shi ne shi muridi duk wani abin da Allah da manzo ba sa so to ba za a ga muridi yana aikata ba duk mutumin da gani yana aikata wani abu Allah ya hana ko baya aikata wani abu wannan abin Allah da manzo sun ce ya aikata to ya san da cewa shi ba muridi ba to kaga idan muka duba wannan anan ne za ka ga cewa asalin amdadi ko indadi inda ake bukata ba shi da ne ya dinga iso mishi din baya isowa gun da yawa daga cikin su saboda rashin ciki abin da ake ce ma muridin kansa to ya ga maulana shehu Ibrahim ya ce cewa bi qadri ma tuhibbu tanalu amdadahu ko indadahu fal qawmu hadha qalubun to saboda haka wannan iradar idan ba ta samu ba mahabba ba za ta samu ba sannan idan kuma mahabba ba ta samu ba amdadi hissan wa ma'ana na duniya da lahira shi kuma wannan ba zai samu ba dan haka ne zai ga kai da fita ne ni amma kana fata ba ka da koci ci ka bincika me za ka ke fata ne za ba ka ba mu kuri kai ba fita ne ni amma ba ka da ilimi abu jawo ba ka sani ba me ya hana wa iradan ne baka zama muridin yadda ake nufi ba shi sa maulana shi ibrahim ya fi ke cewa al murid sadiqun kal kibrit al ahmar al kibrit ahmar sinadari ne mai tsada baya samuwa kasa sai to a ce wannan al murid ne na gaskiya al murid sadiq ne ba al murid na ƙarya ba to yace kamar al kibrit al ahmar ne shi sa wani tunanin tira da abokanansa muridin sai ya rera wani baiti wannan baitin al-imam wannan al-sharani ne ya kawo cikin litafin al-anwar al-qurtubiyya sai yake cewa walau azabuni du walau azabuni kulla yawmin wa laylati ala ghairi zambin sarrani wa radihi abin da ya fada yake shehulaina da za su azabtar da ni dare da rana 24 hours dare da rana ala ghairi zambin ba tare da wani laifi ne ba haka kuma misali a gaba su dinga zame ni da dudada ko su dinga gaura ni mali su azabtar da ni dare da rana ba tare da nayi wani laifi ba yace sarrani wannan abin da suke ni din zai sa ni farin ciki wa radidu kuma zan amince da abin da suke ni sai sai abokin sa yace kariya kake kariya ne yace masa kazabta da yake masa kallafta shi wanda ya rera wannan baitin kuma sai ran da ya baci ya canja fuska sai ce to kai da na ce maka kallafta ma ka canja fuska balle a sa ka gaba a dinga azabtar da kai dare da rana kai ka ji dadi ka yarda kai murna to sai lalle shi wannan ne wanda ya rera baitin sai ya gane eh lalle kasance wata shi muridi din da'awa ne ma'anar wannan kuwa shi ne in kai muridi ne na gaskiya to shege ka zai iya yi maka haka yadda ya badar kuma ba za ka samu ba ya sa ka gaba ya azabtar da kai to ki ko awon ya zana kai ya gaura ma bayan ya zazzage ka kuma ba laifin da kai ba abin da kai wannan zai sa ka ji daɗi kai farin ciki kuma ka amince kamar yadda maulana shi ibrahim ne yake cewa wa abin nan wa abdi shekaka walau abkaka ma'ana ka yi aikata abin da sheminka zai samu za ka samu yardansa ko da shi din yana aikata ma abin da zai sa ka kuka ko a nan ne za ka zamanto muridi sadiki yanzu kai ka gan tsakaninka da sheminka yanzu zai ko zagin ka yi ba za ku bata da shi ba to saboda haka irin wayannan abubuwa ya kamata irin abubuwa ne cewa cikin harkar tasawwur fiqh tauhid suna nan cewa wanda ya kamata mutane su sani karshe a batun hakika da ake magana rikicin hakika ya janyo abubuwa da yawa na ɗaya akwai ma wanda suka zo da fahimtar cewa kawai su abu hakikan ma babu wanda ko su suna ce babba abin da ake ce ma hakika ma ba su da a sanadiyar waɗanda suke kiran kansu cewa su ƴan hakika ne ba sa sallah ba sa azumi sun halarta zina sun halarta jiya suna taka ƙur'ani saboda haka abin da ake ce ma hakika ma fata fata a musulunci ba mu shi yasa takardar da na rubuta na kawo nususi kalmomin Ibn Taymiyya da Ibn Qayyim wanda suka tabbatar da cewa a musulunci akwai alhakika saboda raji ga ƴan izada da suke cewa abin da ake ce ma hakika ma ba su saboda haka abin da ake ce ma hakika akwai wayannan mutane ko wayannan yara da matasa da ake ce musu ƴan hakika ba suna ne da ya dace a kira su ba sunan su bane in aka ce alhakika shine alma'arifa ka san Allah yadda ya kamata ka sani shine alhakika muqabilinsa shine alshari'a akwai alhakika akwai alshari'a to saboda haka wasu suke da fahimta cewa abin da ake ce ma hakikan ma kwata-kwata babu abin da ake ce ma hakika akwai wanda suka karanta tasawuf sun san akwai shine zurfin sanin Allah subhanahu wa ta'ala ka san shi yadda ya kamata ko ka san abubuwan da Allah ya halitta yadda ya kamata ka san su misali da zamu bayar a nan shine Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi jana'ihi illa umamun amsalukum Allah yake tsuntsaye masu tashi da fuka-fukan su da dabbobin da Allah ya halitta gaba daya yake cewa su ma al'ummomi ne irin ku anan bai ce illa umamun ashbabukum ba sai illa umamun amsalukum a larabci ma ka ce mislu shine abu in aka haɗa su dutsen sarki ɗaya ba a iya bambanta zahirin wannan aya abin da yake nuna wa cewa kai da zakara ɗaya kuke ko kai da kaza ɗaya kuke kai da hatsi ɗaya kuke kai da duk ko duk abin da Allah subhanahu wataala ya halitta ya zamo mislu ka ne kai kai kuma kai ba za ka iya ɗaukan haka ba da kai to lokacin da kai idrakin hakika to anan ne za ka tabbatar da cewa ya kai da akuya ɗaya ne kai da hatsi ɗaya ne kai da ciyawa ɗaya ne kai da duk abin da ka gani da idanka to kai da wannan abu ɗaya ne sai da zan baka misali ka gane Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahu anbatakum min al-ardi nabata yace Allah ya tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa kamar yadda yake tsirar da shinkafa alkama masara da dawa wannan dalilin ne ma yasa kake cin shinkafa kake cin dawa kake cin masara kuma ka zauna lafiya inda kai da shinkafa da dawa da masara ba ɗaya bane ba zai yiwu kake ka zauna lafiya bare ba yanzu misali idan aka mushe jaki in aka ji aka binne shi wasu shekaru aka zo kasa za a gani abu da ya zamo kasa mutum aka binne shi wasu shegaru sai zo ya zama kaza shi ma kasancewa duk suna zama abu guda wannan zai nuna ma iri ɗaya ne sai nuna ma iri ɗaya ne to irin wayannan abubuwa da ka ake su ne ake ce ma alhakika kuma in baka san su ba ma ba zai yi ka san Allah ba ma kai ba za ka iya fassara Qur'ani ba ma wasu ayoyi za a baje maka a cikin Qur'ani ka rasa yadda za ka yi kasai ba za ka yi irin wannan ayoyin ne kana karanta manya-manyan tafsirai za a yi wani tafsiri kai kanka tafsirin sai ya baka dariya kasancewa wanda ya yi wannan tafsirin nan bai san hakika ba da ba zai fassara ayar nan haka ba misali fassarar ثم أردهم أهل الملائكة فقال أنبئوني بأسماء ذاك ذا تفسير أنشاء الذي آدم أنكو يا مشي سونا لودي سونا بنا مرفو سونا فرسين أدئل وين أبوكوا أنكو يا مشي ولا إلا ولن أتقو يا مشي جعل سبحانه وتعالى يشي وعلم آدم الأسماء كلها ثم أردهم من شواذي ثم أردها yadda ya ce kulla haɗin zai ce sun ma'arata ha adal mala'ikat haka ne ce tun da ya ce sun ma'arata hukun ba sunan gashari ba ne ko farsan shan ba ne asma ne na tasarrufi sunaye ne wanda ake tasarrufi da su shi yasa abubuwa masu daraja su ne ake kawo musu dalili na akili su kuma ba akili ba ne sun ma'arata hukun da lude ni ne da tukunya da murfi ta zai su ma'arada ha alam mala'ika asma'u tasarrufi sunaye ne yanzu misali almuntafimu sunan Allah ne yadda za ka yi tasarrufi da wannan suna ka yi wani abin da hankali baya iya ɗauka ko buga ma misali da wanne suna ne a zara'ilu in ya ja rai ke fita dolar da ko yana so ko baya so ko ya shirya ko bai shirya ba ko yana tsaye ko yana tafiya ko yana cin abinci ko me yake in ya ja wannan isin ran sai ya fito ya zo hannunsa wannan suna ne sai irin wannan sunayen ne na tasarrufi su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya koya wa annabi Adamu alaihi salam ba sunan da aka yi da fasaha ba shi yasa idan kai kuma baka san wa'annan sunaye na tasarrufi ba kasancewar annabi Adamu mahaifinka ne in baka gaje shi ka san wa'annan sunayen ba matsalar abinka ne kamar yadda a idan mahaifinka idan ya bar dukiya baka gaje shi ba to a kowane abin da ya hana ka gaje shi ba a cikin musulmi ne kai kafiri ba zai ka gaje shi ba saboda kafiri baya gadan musulmi a ga ni addinin ku daban-daban ne aw ko kuma kai bawa ne mahaifinka ba zai yi bawa ya gaje ubansa ba akwai mawaliul irfi to saboda haka matsalar mu a yanzu kasancewar mu jikokin annabi Adam kuma ba mu gaji wa'annan sunayen ba matsalolin abunmu ne muna da mawaliul irfi ne tare da to saboda haka hakika abu ne mai daraja ina tabbatar muku da cewa ba zai taɓa yiwuwa ka san Qur'ani ba ka san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimce su yadda manzo yake yi yadda Allah yake yi sai ka san me ake ce ma hakikan nan amma an fito da wannan au yaran nan matasan nan da suka fito har wasu sun zo ma da tunanin cewa na ta shi ɗan hakika kawai ana nufi mabi ya ce Ibrahim su ne ne har aka duna wani ya buga min waya yake wai ɗan izada sun fito da wasu kalmomi a cikin kashiful albasi ce Ibrahim ya ce al-abdu rabbu wa rabbu abdu saboda haka ma'anar wannan shi ne bawa zahirin sa zan fassara muku kafin warware muku yadda su suka fahimta al-abdu rabbu bawa ubangiji ne warrabu shi kuma ubangijin abdun bawa ne su haka suka fahimta saboda wannan waɗannan kalmomi biyu sun fito a cikin kashiful albasi to ɗan hakika a cikin littattafan shek Ibrahim ne suke ɗauko irin waɗannan kalmomi suke yaɗawa to saboda haka sai na ce to shi matsalan ma wanda ya fahimci wannan asali ma bai iya larabci ba tukuna asali ma matsalarsa ma bai iya larabci ba saboda da ya iya larabci ya san da cewa abdun din yadda yake zuwa ismi kuma yana zuwa martani shi ya ɗauka duk inda ya ga abdun kawai ismi wannan shi ne kuskuransa misali abdul in isin ne sunan bawa in mazdari ne mazdari na abada ya abudu abdan kamar zaka ce nasara yansuru nasran mazdarin wannan ne kamar yadda ar-rabbu rabbu din yana zuwa isin in isin ne rabbu ubangiji sannan yana zuwa mazdar in mazdari ne na rabba ya rubbu rabban to saboda haka al-abdu rabbu din na rabba al-abdu رب إن رب إن أنا مصدري لبعيث بني مصدر أنا كما يدو بمعنى المفعول سوف مصدر ينزو بمعنى المفعول إنك شيء الخلق معنى المخلوق خلق يخلق خلقا هذا مصدري إنك شيء الخلق معنى المخلوق سوف لك رب كما معنى المرفوض مصدر لي بمعنى المفعول نوكما جاءت شيء والرب عبد الدين عبد لما مصدر يدي معنى المفعول والرب عبد اي والرب معبود لكن اول وري ماك شيء على عربي بعضو ايه كو حديث با كو شو بشي على عربي با ده في على عربي ده شي ده ني شيء وعبد الدين مصدر يدي معنى المفعول رب ما مصدر يدي معنى المفعول سنة ابو نبيو شيء بعد ده ايه من حديثه saboda mutumin da yake da ilimin hakika ya san da Allah subhanahu wa ta'ala ne cikin al-hadith al-qudsi yake cewa fa idza ahabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha huwa tarfi al-aya yanzu anan Allah da yake inna so bawana zan zamo jinsa ni din ne zan zamo jinsa yanzu Allah jin bawan sa ne ko kace Allah yanzu kunnin bawan sa ne ko yanzu Allah idon bawan sa ne ba kunnin bawan sa bane ba idon bawan sa bane to dan me yake kunji kam abu ko wa basara wa na al maqam kunji din ne yake ni yake ni to saboda haka hada min misali hadithun naqa wani ya rasa taguwarsa ya hakura yana jin zai halaka can sai ga taguwarsa a tsaye a kansa sai ce Allahumma anta abdi sai ce wa ana rabbuka sai ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka manzo yace afa'a min shiddati faraji yayi kuskure ne saboda tsananin farin ciki ya samu taguwarsa da bai samu ba zai halaka to farin cikin samun taguwa ne yasa manzo ya bashi izini to yaya Allah yake nema wa wajadallaha indahu fawfa'u saba Allah yake nema in ya samu ya fadi wannan kalmar ko kashi kuma eh taguwa da kuma yake nema in bai samu ba zai mutu da ya samu wannan sai ya fadi Allahumma anta abdi wa ana rabbuka in Allah yake nema shekara da shekaru sai samu Allah a zuciyarsa to wani irin farin ciki ne to saboda haka maganar gaskiya akwai hakika mutane su ne ilimin hakika domin su gane hakikar ta gaskiya da kuma hakikar ta ganya abin da yake janyo waɗannan yara suke waɗannan abubuwa shi ne a yau ba za a kira yaro a sa shi gare ka jami'a gobe a sa shi a tsakanin kokarma dan me ba za a samu tsaka yau ka karbi da nake ce ne gobe har ma ku dan ka ba dole ka zama mun jiki ba eh fasiyan wa sufiyan fa kun laysa wahidan wa inni wa hakki la iyyaka alfahu haka nan shafi yake fara to saboda ka dole ne ana so a warware matsaloli ɗan hakika nan da ake magana akwai laifin mukaddamai masu saka su a zikaru masu saka su sallah tsarikar matan tada in ka zo karba malamai idan karatun ka bai kai risala ba ba a baka da rikin na hau din ka kuma idan bai kai aljiya ba ba a baka ba a tafsirin ka kuma bai kai dalalai ne ba za a baka da rikin jami'a balle a sa ka alzikaru ko kalwa to saboda haka idan ana so a kawo karshen waɗannan abubuwa to a dawo gun mukaddamai da masu sa yara ƙanana jahilai ba fiqhi ba hadisi ba qur'ani sa su kalwa da azkar a dawo gun su hana sa su zaunar da su su karanta da su da wannan ne abin da ya zo karshe gaba daya amma in ba a yi wannan ba to an dinga samu matsaloli irin wannan kina. Assalamu alaikum.
La la ilaha illallah, la la ilaha illallah,
Thank you.